Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku marhaban lalle daga nan Washington DC akan mitoci 22 da 25 a Niger a gidajen radio da dama da suka hada da amfani da Faraya da Sarauniya da Dalol da Niya a birnin Kwani yayin da masu komfuta kuma ko shi suke so suna ya kama mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. To jama'a barkanku da wani Ali Mustafa Sakuto tare da Grace Alheri Abdu da kuma mai bada umarni Malama Tsiyon muke tarban ku a shirin na wannan lokaci na la'asari. Ya bari Grace ta share mana fage da kanin labarai.
Haka yake, sojojin Kundumbala a babban birnin kasar Bangladesh sun afka sun kuma ceto mutane da dama yayin da aka yi garkuwa da su a wani gidan cin abinci. Sabon shugaban kungiyar Taliban ya yi kira ga Amurka da ta kawo ƙarshen mamaye da take yi a Afghanistan. Kana 'yan ƙasar Australia sun yi dafifi domin kaɗa ƙuri'a yau Asabar a zaben tarayyar da ake gani a hukumance ana neman jam'iyyu su hanɓare gwamnati mai ci.
To bayan kun gama shan labaran baki ɗayansu, za mu leƙa jihar Neja mu ji abin da matan da suka rasa mazajensu suke cewa kan ganimar da matar shugaban Najeriya ta kai musu.
Samun waɗannan kayan gaskiya mun gode ƙwarai da gaske. Mu ma widows mun samu mu daddafa ga sallah yanda 'ya'yanmu ba za su je wani gida kwaɗayi ba.
Sannan za mu ji abin da ake ciki a rikicin jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya, ciki har da kalaman hukumar zaben Najeriya game da dargar da ta kaure ta gwamna a jihar Abia.
Dole ne ta hukumar zaɓe ta mika mashi Mr. Oga shaida akan shi ne aka zaɓa kuma a rantsar da shi.
Sannan idan an sace maka mota, kwamishinan 'yan sandan Sokoto ya ce watakila motarka tana birnin Shehu fa.
Ina kira ga jama'a kowa ya aka ɗauki motarsa ko aka ɗauki motarsa, da Allah ya zo hedikwatar 'yan sanda a nan CID ya bincika ko da motar tana ciki, da su Gov ne, da su Nissan Almera, da Toyota Hiace, da kuma Toyota Corolla da dai sauransu.
To bayan duka wannan, yau shirin amsoshin tambayoyinku zai ba da ƙarin haske ne kan lailatul qadari da kwanaki goma na ƙarshe na watan nan na Ramadan. Amma fa duka sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Sojojin Kundumbala a babban birnin kasar Bangladesh sun afka wani gidan cin abinci na 'yan gata inda mayakan ISIS suka yi garkuwa da akalla mutane 20 da suka hada da 'yan kasashen ƙetare. Rahotanni na nuni da cewa an ceto mutane da dama da rai yayin aikin ceton. An ji ƙara fashewa yau Asabar da safe bayan da sojojin Kundumbala suka afka gidan cin abincin fiye da sa'o'i 10 da yin garkuwa da mutanen. Waɗansu rahotanni na nuni da cewa an daina musayar wutar sai dai babu tabbacin ko an shawo kan lamarin. An hana manema labarai kusanta wurin cin abincin inda aka girke motocin sulke da dama. Rundunar 'yan sandan ƙasa a Bangladesh ta ce an kashe jami'anta 2 kuma kimanin 20 suka ji mummunan rauni. Kamfanin dillancin labaran AMRAC, wanda ake alakantawa da mayakan ISIS, ya ce an kashe sama da mutane 20 a harin. Hukumomi sun musanta rahoton, kawo yanzu kuma ba a tabbatar da adadin mutanen da aka kashe ba. Hukumomi sun ce 'yan bindiga 8-9 suka shiga gidan cin abincin Hole Artisan da ke yankin ayyukan diplomasiya a birnin Dhaka da misalin karfe 9:20 na yamma agogon kasar. Da farko dai 'yan sanda sun yi wa ɗakin cin abincin ƙawanya kafin suka yi musayar wuta da 'yan bindigar waɗanda suka tada nakiyoyi. Sabon shugaban kungiyar Taliban ya yi kira ga Amurka ta kawo ƙarshen mamaye da ta yi wa Afghanistan da cewa mayaƙa masu tsatsauran ra'ayin addinin Islam sun lashe takobin ceto ƙasarsu daga abin da ya kira mamayar kafirai da kuma masu tada zaune tsaye. Mullah Habatullah Akuzadka shi ne ya bayyana haka yau Asabar a jawabinsa yayin da ake kusan zuwa ƙarshen kammala azumin watan Ramadan. Hibatullah ya ce ba za ku iya gurguntar da burinmu na jihadi ba ta wajen ƙara tsawon wa'adin zaman sojojinku a cikin ƙasarmu ko kuma ƙara yawan ayyukan da sojanku ke yi a Afghanistan. Habitullah dai yana mai da martani ne a kan ƙudurin da shugaba Barack Obama ya yanke na ƙara yawan hare-haren Amurka wanda take kai wa Taliban da kuma tura sojojin Amurkan bakin daga idan ta kama, da nufin taimakawa dakarun Afghanistan su murƙushe mayaƙa. Habitullah ya ɗauki jagorancin ƙungiyar mayaƙan Taliban ne 'yan kwanaki bayan da aka kashe tsohon madugun ƙungiyar Mullah Akhtar Mansur a cikin harin jirage da ba su amfani da matuki da Amurka ta kai ranar 21 ga watan Mayu a ƙasar ta Pakistan da ke makwabtaka da Afghanistan. A ƙarƙashin sababbin shugabannin nata, ƙungiyar Taliban ta ƙara zafafa kai hare-hare a bakin daga da kuma hare-haren ƙunar bakin wake kan jami'an gwamnatin shugaba Ashraf Ghani da Amurka ke marawa baya da kan dakarun tsaro. Hari na baya-bayan nan shi ne harin da aka kai a Kabul ranar Laraba a waɗansu tagwayen hare-haren ƙunar bakin wake da aka kai kan wani ayarin 'yan sanda da ya kashe kimanin kurata da jami'an 'yan sanda 40 da dama kuma suka ji raunuka. 'Yan ƙasar Australia sun yi dafifi domin kada kuri'a yau Asabar a zaben tarayya inda za a yanke hukunci kan ko ƙananan jam'iyyu za su hambara gwamnati mai ci, yayin da batun sauyin yanayi da 'yanci rani da kuma ilimi suka kasance muhimman batutuwa. Mai yiwuwa ne batun tattalin arziki ya fi tasiri a wannan zaɓe. Shawarar da Birtaniya ta yanke na ficewa daga ƙungiyar tarayyar Turai ya haifar da fargaba a Australia. 'Yan siyasa kuma suna yaƙin neman zaɓensu tare da mai da hankali kan batun tattalin arziki da kuma tsaro. Prime Minister Malcolm Turnbull ya shaidawa masu kaɗa kuri'a cewa ƙasar tana buƙatar ɗorewa da jam'iyyarsa da gwamnatin haɗin gwiwa da ta jam'iyyarsa za su iya samarwa. Sai dai shugaban jam'iyyar hamayya na ta Labour Bill Shorten ya ce Prime Ministan shugaban jeka na yika ne kawai wanda ba shi da ikon faɗa a ji kamar takwaransa na Birtaniya da aka dabaibaye. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an 'yan sandan ƙasar Zambia sun ce jami'an 'yan sandan za su gudanar da ayyukansu na kiyaye doka da oda ba tare da nuna wa magoya bayan jam'iyyar siyasa bambanci ba da ke tada hankali yayin yaƙin neman zaɓe a zaben da za a gudanar ranar 11 ga watan Agusta. Ray Hamunga, kakakin 'yan sandan ne, ya bayyana haka bayan da al'ummar ƙasar Zambia ke yin ƙorafi game da ƙaruwar tashe-tashen hankali da ake zargin magoya bayan jam'iyya mai mulki Patriotic Front da kuma na babbar jam'iyyar hamayya United Party for National Development suke haddasawa. Ranar 29 ga watan Maris, shugabannin addini suka yi wata ganawa da jam'iyyun siyasa 19 a Lusaka da nufin shawo kan tashe-tashen hankali da ke da alaka da siyasa, yayin da ake ƙara ƙaimi a yaƙin neman zaɓe da ya shafi zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisa da kuma na ƙananan hukumomi. Sanarwa bayan taro da aka fitar na ɗauke da rattaba hannun dukkan jam'iyyun siyasan da suka yi alƙawalin hana magoya bayansu ta da hankali.
To, Grace ce ta kawo muku labaran duniya daga Washington. To, yanzu sai rahotanni, kuma za mu soma ne daga Mina, hedakwatar jihar Niger a Nigeria.
Uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya Hajiya Aisha Buhari ta kawo gudunmuwar kayan abinci ga jawara wanda mazansu suka mutu da kuma masu fama da nakasa a jikinsu a jihar Niger. Wannan taimako dai ya zo ne a daidai lokacin da dama daga cikin 'yan Najeriya ke fafutukar neman na abin kaiwa baka, musamman a daidai wannan lokaci da ake dab da gudanar da bukukuwan ƙaramar sallah. Uwar gidan gwamnan jihar Niger, Dr. Amina Abubakar Sani Bello, ita ce ta raba kayan abincin a madadin uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya ga abin da take cewa.
Matan shugaban ƙasar mu Hajiya Aisha Muhammadu Buhari ita ce ta kawo mana wannan tallafi ma mata da gajiyayyu. Ta yi a wasu states kuma Allah ya taimake mu, Niger State na cikin ɗaya daga cikin states ɗin da ta taimaka ma da wa'innan kayan abinci saboda wannan watan azumin nan da muke ciki. Kuma muna fata Allah ya saka mata da alheri.
Kamar menene aka raba ma wani?
An kawo mana da shinkafa da man gyada da gari da custard da tomato paste, kuma kowanne akan carton 1,100 aka kawo. Kuma wannan zai taimaka ma mutane da yawa su samu abinci da za su ci ranar sallah.
Waɗanda suka amfana da wannan tallafi dai sun ce suna farin ciki, kamar yadda waɗannan ke cewa.
Rabiu Abdullahi, wanda yake ne sakataren kungiyar makafi na Niger ta ce gaba daya, da kuma wanda suke da hannu akan wannan taimako, Allah ya taimake su duniya da alkiyama, amin.
Yanzu wannan tasiri wannan taimako yake a wurin ku a daidai wannan lokacin?
Tasiri kwarai tun da zai raba mu da wahalar abincin sallah wanda yake ba mu da shi a gida.
Sunana Baturiya Adamu, ina kungiyar Widow. Alhamdulillah, Allah ya sa mata albarka, wallahi mun gode alhamdulillah.
Zai taimaka a yi hidiman sallah
wallahi alhamdulillah mun gode, zai taimaka sosai kuwa.
Sunana Raisa Jaratu Zagi, ni ce shugaban kungiyar Widows Organization International Nigeria gaba daya. Ko azumin ma da lallabe akai azumi, to samun waɗannan kayan gaskiya mun gode kwarai da gaske, domin kun san in sallah ta yi duk gidan da aka yi dafe-dafe yara sukan zama masu murna. So mu ma Widows mun samu mu daddafa ga sallah yanda ƴaƴanmu ba za su je wani gida kwaɗayi ba.
A halin da ake ciki dai, kungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a masu hali na ci gaba da taimakawa masu ƙaramin ƙarfi albarkacin wannan wata na Ramadan. Gidauniyar Hasken Musulunci da ke nan jihar Niger ta ba da taimakon kayan sallah da suka hada da tufafi da abinci ga wasu marayu guda 500 a jihar Niger. Kamar yadda ɗaya daga cikin jagororin gidauniyar, Malam Attahir Dukku, ya tabbatar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Allah da magani, Allah da magani, Allah da maganin ciwo gashi yanzu na samu. Baron wata da rana a cikinsu bai gushewa, idan rana ta fito tafi bai rufewa. Mai zagada da Aliyu ne yake ta cewa, Maryama sai ki dau hakuri arziki fa ya samu.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari. To wai me ake ciki ne game da rikicin da ke adaba jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya?
Rudanin shugabancin da ke adabar babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP ya sake sabon salo, inda yan jam'iyyar ke nuna mubaya su wa imma ga sanata Madu Sharif ko shugaban riƙon ƙwarya sanata Amin Makarfi. Hakanan ga zaben gwamnan jihar Ido da za a ranar 10 ga watan Satumba, bangarorin PDP biyu sun tsaida yan takara. Bangaren Sharif ya tsaida Matthew Idoriya Kemwen, bangaren Makarfi ya tsaida Pastor Eze Iyamu. Hukumar zabe ta ce ba za ta karbi kowanne daga sassan biyu ba sai babbar kotun tarayya ta yanke hukuncin sahihin shugaban PDP ranar Litinin 4 ga watan nan. Nick Dazan shine mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar.
To ya zama dole mu saurara mu ji menene hukuncin kotu, bayan ta yanka hukunci shine mu za mu san wane ne za mu tabbatar ko kuma mu aiki da shi akan shine jagoran PDP. Saboda haka kawo yanzu dai mu saurara zuwa ranar 4 ga watan, idan Allah ya kai mu yayin da za a yanka wannan hukunci.
Tsohon mai taimaka shugaba Jonathan kan siyasa Ahmed Gulag na ganin sanata Sharif ne halittaccen shugaban jam'iyyar. Gulag, wanda ya jagoranci zaben fidda gwani na bangaren Madu Sharif a Ido, ya ce matukar jam'iyyar ba za ta bi doka ba, za ta ci gaba da dulmuya ne cikin rudani.
Mutane wanda suka yi gwamna so biyu, suka yi sanata, suka yi doka ma kasa, sun san cewa ga abinda kundi ya tsara babu maganan kyateka a kundin tsarin mulkin mu a wannan level. Domin me ba za ka yi abin da ya saba ma dokan da aka shimfiɗa a kundin tsarin mulki ba. Muddin mun kauce wa wannan hanya, to matsala za mu shiga.
Dattawan PDP da suka hada da Okusuledi Nworo na ganin koma dai ya jam'iyyar za ta yi, ya zama wajibi shugabanta ya koma kudu don tsarin shugabancin karba-karba da yanzu aka tura kujerar ɗan takarar shugaban ƙasa 2019 a ɓangaren Arewa.
We have from the north national chairman Solomon Lah Gamade Audogbe.
Nworo, wanda tsohon shugaban jam'iyyar ne, ya lissafa shugabannin jam'iyyar da suka fito daga Arewa da biyu ne kaɗai suka fito daga kudu, shi kansa da Vincent Ogbulafo. Wani rikicin da ya auka PDP shi ne mika Uche Oga takardar shaidar gwamnan Abia, bayan kotu ta kori gwamnan Ekpizo da laifin mika takardun haraji na bogi a zaben fidda gwani. Ekpizo ya ce zai ɗaukaka ƙara har kotun koli da kore zargin da magoya bayansa ke yi na cewa gwamnatin tarayya ke iza wutar rikicin. Hukumar zaɓe ta bakin Nick Dazan ta ce ta bi umarnin kotu ne.
Abin da ya faru, ita kotu ta ce nan da nan da hukuncin da ta bayar dole ne ita hukumar zaɓe ta mika ma shi Mr. Oga shaida akan shi ne aka zaɓa kuma a rantsar da shi.
Za a jira ga yadda za ta kaya a yanzu, tunda doka hukumar zaɓe Uche Oga ta mika wa shaida ba Ekpizu da yake ficewa daga gidan gwamnatin ba, bayan amshe takardar shaidarsa ta cin zaɓe. Shin jami'an tsaro za su ci gaba da ba wa Ekpizu kariya? Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wani ko shi baki, wani ko mashi ne,
To a gaida Nasiru daga Abuja, idan Allah ya kai mu gobe a shirin muna wannan lokaci na karfe 4 din nan, muna da rahoton musamman da ya kamata ku saurare shi.
Rashin samun jiragen saman da ke jigilar fasinjoji kai tsaye daga kasar Niger zuwa Nigeria ko kuma daga Nigeria zuwa Niger ba tare da an ratsa zuwa wasu kasashen na daban ba na daga cikin abubuwan da ke cinyewa jama'ar waɗannan kasashe tuwa a ƙwarya, musamman 'yan kasuwa, a sakamakon tsaikon da hakan ke haifarwa harkokinsu na yau da kullum.
Bayan baya na hito da Akara, sai da muka yi Akara Lome, bayan Lome mun sauka muka je Abuja, bayan Abuja yannan muka zo nan Yamai. To kenan wannan kewaye-kewaye yana bata mu mutane da lokaci.
To a jira zuwa wannan rahoton gobe idan Allah ya kai mu a shirin mu na wannan lokaci na karfe 4, a ji kokarin da hukumomin kasashen biyu suke yi na samar da zirga-zirgar jiragen sama na mutanen su tsakanin Nigeria da Niger. Yanzu bari mu je Sokoton Shehu, inda 'yan sanda suka cafke motocin sata da yawa kuma suka yi bayanin abin da yasa suke yawan kama 'yan Shia.
Kwamishinan 'yan sandan jihar Salisu Abdullahi Fage ya ce akasarin motocin da an sato su ne daga wasu jihohin Najeriya daban-daban, inda aka shigo da su Sokoto da Zumar ko a sayar da su ko kuma a tsallaka da su.
Amma da akwai yanzu kamar guda 11 kenan wanda aka samu, amma guda 9 har yanzu ba a samu su ba. So ina kira ga jama'a, kowa ya aka dauki motar sa ko aka dauki motar sa, da Allah ya zo hedikwatar 'yan sanda a nan CID ya bincika ko da motar tana ciki. Da su Gov ne, da su Nissan Almera, da Toyota Hiace, da kuma Toyota Corolla, da dai sauransu.
To sai dai kwamishinan ya bayyana mamakin yadda ɗaya daga cikin waɗanda aka kama da zargin satar motocin yana daga cikin waɗanda rundunar ta gurfanar da su a gaban kotu bisa zargin satar wani basarake a nan jihar Sokoto a bara.
Abinda ya kawo fitar da shi ko kuma aka ga har ya fito yanzu ya shiga wani laifin kuma, to lalle wannan ba za mu sani ba sai da kotu za su yi, saboda mun san cewa mun kai shi kotu kuma duk da wani abin da ya kamata a bayar evidence mun bayar, amma kuma ba za mu cewa ga abin da lalle kotu za ta yi ba.
Rundunar 'yan sandan ta kuma sami nasarar cafke wani Atiku Galadima Gidadawa Sokoto bisa zargin kisan wani lauya barista Siraju Abubakar shekaru 4 da suka gabata. Haka kuma an kama wani mutum da ake zargi da yanka 'yan acaba yana kwace baburansu, tare kuma da wasu 'yan Shi'a 4 da aka kama a lokacin muzaharar Kudus a jiya Juma'a.
Zage-zagen gari a kungiyance gwamnati ta hana, kuma lokacin da wannan zage ba su gaya mana ba, saboda haka dole mu muka fito muka tare su muka dai sa'a muka samu su koma. To a cikin koma ne aka sami yara biyu a cikin su da wadansu makamai kamar su Ada da tutar su da wadansu karafuna da wadansu sanduna, wanda duk wani abubuwa makamai ne wanda za a yi amfani da su idan wuta ta wuta a dukkan mutane da su ko a ji musu ciwo. Da mun ga bincike za mu kai su kotu.
To sai dai a wani taron manema labarai, shugaban 'yan Shi'a din a jihar Sokoto Malam Kasimu Umar Rinin Tawaye ya yi kira da a gaggauta a sako mabiyansa.
Sanannen abu ne tsarin ƙasa ya ba da 'yanci mutum ya hito ya nuna goyon bayansa ko rashin goyon bayansa ga wani al'amari wanda aka yi wanda ba a yi mishi daidai ba da makamantansu. Saboda haka magana cewa neman izini ko makamantansu ba ta taso ba, sanannen abu ne cewa ana da dama a yi wannan din haka.
Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To a gaida Murtala, jama'a kuna jin rahotanni da shirye-shiryen sashen wasu murya Amurka ne daga birnin Washington DC, inda yanzu muke karfe 11:19 na safe. Fa ga Ibrahim Kano ci gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsar tambayoyin masu sauraron mu sama da 30 da suka hada da Alhaji Umar Foreba Gashuwa, da Isu Hundila Faki, da Naziru Abakar Gusau, da Nafisa Balarabe, da Muhammad Najib Suleiman, da Yusu Mega Mai Gombawa, da dai sauransu masu tambayoyi kan goman ƙarshe da daren Lailatul Qadri, da sallar Qiyamul Laili, da zakatar fitr, wato zakar fidda kai da alfanun su. za kuma a ji kashi na biyu na ansar tambayar Abdullahi Muhammad Maiyama kan kogin Nilu da ke Masar. To bari mu fara da amsar tambayoyi kan goman ƙarshe da abubuwa masu alaka. Ga Sheikh Tijjani Balaka Larawi daga Kano da Ansoshin.
Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Mako farko goma ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi magana akan a nemi daren Lailatul Qadari a goman ƙarshe. Wannan ita ce babbar falala wanda Allah tabaaraka wa ta'ala yake wa mutane gafara, yake yanta su daga wuta, yake biya musu bukata, yake yafe musu. Dare ne guda goma, akwai irinsa takwaransa daren goma ga watan Zulhajji. Wato waɗannan goma guda biyu suna da girma a gurin Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda Lailatul Qadr da Allah yake magana khairun min alfi shahar, to tana cikin wannan goman ƙarshe, ta fi ibadar wata dubu. Wannan shine kwaɗayin da aka kwaɗaita wa mutane su yi ƙoƙari su yi ibada, kuma in sun yi ibadar sun kui da kai kasu ce take Allah ya karba, a'a su zama masu ladabi da biyayya ga Allah da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallama.
Yawa, to Sheikh, mecece falalar sallar kiyamul layli?
To ita kiyamul layli sallah ce wadda Annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da Abdullahi bin Salam ya zo Madina yace farkon abin da ya fara ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallama da yaga jama'a sun kewaye wani bawon Allah, sai ya leka gurin sai ya ga Annabi yana mutane jawabi. Yace farkon abin da ya fara ji a bakin Annabi ya ku mutane ku ciyar da abinci saboda Allah, ku yi sallama ga ƴan uwanku, sannan ku yi sallah ga daddare, mu lokacin da mutane suke bacci za ku sami yardar Allah. Abin da yasa kace ayi a takeice, saboda ke yadda ce ta Ubangiji nafila raka'a biyu da mutum zai ta cikin dare yayi tafi duniya da abin da yake cikin ta. Na'am.
To Sheikh, sai tambayar me san a gaya masa muhimmancin zakkar fiddakai.
Na'am.
Wane ne ta wajaba akan sa? Waye cancanta a baiwa? Sannan shin ko wa'ina irin kayan gona ya kamata ayi amfani da su?
To alhamdulillah, ita zakatul fitri ana yin ta ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya ta hakika sadaka ce wadda ake so bawan Allah ya yi ta mai azumi, har ma wanda aka haifa a yau, wanda duk ike karkashinka, matarka, mahaifanka, ƴaƴanka, jikokinka suna hannunka, za ka yi musu ita. Ana fitar da ita kafin a tafi sallar Idi. Mahimmancinta ana so a wannan rana kowa ya je filin Idi babu yunwa a cikinsa, ba shi da baƙin cikin abin da zai ci, yana cikin murna da farin ciki kamar daidai yake da masu hali. Ana buƙatar a fidda ita kwana biyu kafin a yi sallar Idi, ko kwana ɗaya kafin a yi sallar Idi, ko kuma ran da za a yi kafin a tafi filin Idin. Idan an yi ta bayan an dawo sallar Idi, to ta zama sadaka ce kamar irin sadakoki da ake yi, amma bata zama irin wannan zakatul fitr ba. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ana ba da ita ne ga sa'i, wato mudunnabi, ana ba da alkama, ana ko yaro karami ko babba ko ɗa ko bawa, namiji ko mace, mawadaci ko talaka. To shi ba da ita wannan sadaka takan tsarkake azumi. Lokacin da mutum yake azumi akwai ɗan gurɓataccen maganganu da mutum yake haka wani lokacin na sakin baki bisa ga kuskure ko mantuwa, to takan wanke maka mai da zaka ɗauki burushi da mai ka matsa ka wanke bakinka, haƙorinka duk ka huro ha bakinka ka ji kamshi. To haka take tsarkake azumi idan mutum ya yi ta. Idan kuma ba a yi ta ba, to gaskiyar magana ba daɗi. Ba da ita yakan kyautata wa miskinai. Wannan shi ne abin da Annabi faɗa, tunda ka ce duka ai abin a takeice.
To wa'ina irin amfanin gona ya kamata a yi da su a wannan zakkar?
To alhamdulillah, kaga a da can mutane suna yi da cukui, wato nonon raƙumi wanda ya daskare aka yayyanka shi ya zama kamar cukui. To yanzu a dai takeice akwai shinkafa, akwai gero, akwai sha'ir, akwai har da bino din nan da kake gani, akwai masara, ga su ɗan duka waɗannan abubuwa a iya fitar musu da yi, domin shi ne mafi yawan abinci da muke ci yanzu. Amma inda da hali da mutum ya bada masara ya zugare bada shinkafa in yana da hali a kyautata tsakani da ubangiji ba Allah yana son abu mai kyau dan shi kyakkyawa ne yanzu in ka ba mutum masara kan ya barza ta ya nika ta ya debo mata kayan ce bane shinkafa tana da saukin dafawa fiye da masara amma abinda Allah ya hore mutum geran masara alkama sha'ir duk idan yayi Allah tabaraka wataala ya karba
Sai kuma kashi na biyu na ansar tambaya kan tarihin kogin Nilu. Idan mai tambayar Abdullahi Muhammad Mai Yamana saurare, to ga masanin tarihin nan na Arewa House dake garin Kaduna Dr. Salisu Bala da ci gaban ansar ka.
To shi kogin Nilu ya taba kasashe da dama, musamman ma kasashe kamar irin su Zaire, kamar kasa irin su Ethiopia, ya taba kasar Rwanda, ya taba kasar Tanzania, ya taba kasar Uganda, ya taba kasar Sudan. Ya taba kasar Burundi sannan ya taba kasar Misra sannan shi wannan ainihin kogin Nil din ya faru ne sakamakon wasu manyan ruwaye guda uku akwai abin da ake kira Blue Nile akwai abin da ake kira White Nile akwai abin da ake kira Atbara shi ma wani babban tafki ne wanda su uku din nan su ne suka hadu suka zama ainihin suka samar da ruwan da kogin Nilu yake tinkaho da shi musamman idan ka dubi Blue Nile ya taso ne daga Burundi ya shigo Lake Victoria sannan ya kare a kudancin Sudan sannan idan aka dauki wato shi wannan Blue Nile din kuma ruwan da ke kunshe daga ciki shi ya samar da ruwa kashi 53 na ruwan da ke cikin kogin Nilu sannan akwai White Nile shi wannan shi kuma ya taso ne daga bangaren abin da ya shafi tuddan nan na Ethiopia san wanda yake kusa da wani ruwa da ake kira Lake Tana suka haɗu tare da ainihin Blue Nile din suka samar da ruwa sannan akwai Atbara shi kuma shi ma daga wani babban tudu ne dake bangaren kasar Ethiopia da suka taso sai suka haɗu gaba daya a wani wuri da ake kira arewacin bangaren kasar Sudan na bangaren Khartoum anan ne suka hadu gaba daya a Atbara sai suka samar da babban wannan tafki na ruwan da ake kira kogin Nilu
sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban ansar tambaya kan kogin Nilu da wasu tambayoyin yanzu a madadin Sheikh Tijani Bala Kalarawe da Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna da wanda ya hada mana sautin Mr. Caleb da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya
To a gaishe Kamal Ibrahim mun bi ka bashi na mako mai zuwa idan Allah ya kama bari na saki mai da kurin Grace ta bamu labarin mu a takaice.
Akai hito bari mu faro da wannan labarin daga Sabiya dake cewa ƴan sandan kasar sun ce wani mutum ya bude wuta da bindiga mai sarrafa kanta a wani ɗakin sai da shayi yau Asabar din nan ya kashe matarsa da waɗansu mutane hudu. Akalla mutane 22 kuma suka ji rauni inda 7 daga cikin su suke kwance rai kokwai mutu kokwai bisa ga cewa daraktan wani asibiti dake Dabda inda aka kai wannan harin ƴan sanda sun kama mutumin dan shekaru 30 da aka bayyana da harfan sunansa kawai ZS nan da nan bayan wannan harbi suka kuma fara gudanar da bincike ministan harkokin cikin gida na Sabiya na Bosa Stefanovic ya shedawa tashar talabijin ta B92 cewa Mutumin ya kashe matarsa ne da suka rabu da wata mace kafin ya fara harbin kan mai uwa da wabi a ɗakin cin abincin da bindiga da ya mallaka. Ya kuma ce ana gani kamar kishi ne kawai ya sa ya yi wannan kisa.
To bari mu ja miki barki a nan Malama Gilas mun gode da wannan kokari da kike yi mana. To jama'a abin da ya sauka kenan a daidai wannan lokaci sai mun da muku da dare da shirin mu na mu tattauna da sauran shirye-shiryen mu. A madadin duka ma'anar sashen Hausa na Amurka musamman ita Grace da wadda ta bada umarni Tsion da kuma injiniya ɗinmu Justin ne Ali Mustapha Sakuta a Washington DC. Assalamu alaikum.